nan Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Talata 20 ga watan Satumba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To muryar shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce kasarsa ta daidaita al'amura a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar bayan sun kori sojojin Russia a wani sabamin martani. Kane ya kira ga kasashen duniya da su gaggauta tura wa Ukraine taimako. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa ba Amurkin na Mark Farage na kan hanyarsa ta komawa gida daga Afghanistan bayan shafe watanni 31 da kungiyar Taliban ta yi garkuwa da shi. Kana jami'ai a ƙasar Uganda kuma sun tabbatar da bullar cutar Ebola mai saurin kisa.
To Allah ya kiyaye. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne shugabannin kasashen duniya za su fara gabatar da jawabi a babban taron Majalisar Dinkin Duniya na wannan shekarar, inda ake sa ran za su tabo batutuwa da yawa, ciki har da mamayar da Rasha ke yi a Ukraine. Bayan haka za ku ji abin da wasu mazauna yankin Shinkafa a jihar Zamfara ke cewa game da farmaki ta sama da sojojin Najeriya ke ci gaba da kaiwa akan sansanonin yan bindiga a yankin.
Abin da yake faruwa hanyar Shinkafi ita ce hanya mafi sauki wadda idan su ƴan ta'adda sun ka gabatar da miyagun ayyukansu to hankalin kowa zai tashi. To wannan hanyoyi su dai ne jiya kuma a gen su waɗannan barayi sun ka rinka hitowa, kuma gaskiya masha Allahu jami'an tsaro suna kokari.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Katsina ta ware kimanin naira biliyan 1.5 don samar da makamai na zamani ga rundunar tsaro ta farin kaya ta da jihar ta Horas. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce kasarsa tana daidaita al'amura a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar bayan sun kori sojojin Russia a wani sabamin martani. Kane ya yi kira ga kasashen duniya da su gaggauta tura wa Ukraine taimako. Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na daren jiya Litinin cewa a daidai wannan gaba, yanda abubuwa ke aukuwa cikin gaggawa, yana da muhimmanci. Yana mai cewa saurin ƴantar da yankuna da tafiyar da sojojinmu ke yi da saurin maido da rayuwa ta yau da kullum a yankin da aka kwato da kuma saurin goyon bayan abokan hulɗarmu. Muna magana ne da gaske, saurin bada taimako ga Ukraine ya dace da saurin yunkurinmu. Prime Minister Britannia Liz Truss ta faɗa a cikin wata sanarwa a jiya Talata cewa a shekara mai zuwa Birtaniya za ta bada taimakon da zai yi daidai da dalar Amurka biliyan 2 da miliyan 600 ko kuma fiye da haka ga ƙasar Ukraine a wata niyyar da ta ɗauka a shekarar 2022. An shirya Zelensky zai yi jawabi ga taron Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Laraba a wani saƙo da aka riga aka ɗauka ta bidiyo. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa ba Amurkin nan Mark Farage yana kan hanyarsa ta komawa gida bayan shafe watanni 31 da kungiyar Taliban ta yi garkuwa da shi. A jiya Litinin ne kungiyar Taliban ta sake Mark Farage ba Amurka ɗaya tilo da ya rage a ƙasar Afghanistan a wata musaya da wani kasar gumin mai safaran miyagun kwayoyi kuma ɗan kungiyar Taliban Bashir Nurzai, wanda aka masa ɗaurin rai da rai a wani gidan yarin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gode wa duk wanda ke da hannu wajen ganin an sake shi. Ya ƙara da cewa babu wani abu mai muhimmanci da ya wuce kawo Amurkawa da ake tsare da su ba bisa ka'ida ba. An kama Nurzai, wanda aka fi sani da Haj Bashir, a birnin New York a shekarar 2005, kuma daga baya aka tuhume shi da laifin safarar miliyoyin daloli na tabar heroin zuwa Amurka. Rahotanni dai sun ce ɗan kungiyar Taliban ya taimaka wajen samar da kuɗaɗe da kuma bawa masu tayar da ƙayan bayar damar samun kuɗaɗen shiga daga safarar tabar heroin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a ƙasar Uganda sun tabbatar da bullar cutar Ebola mai saurin kisa. Ma'aikatar lafiyar kasar ta ce wani matashi ya mutu sakamakon kamuwa da cutar a tsakiyar Uganda a jiya Litinin. Haka zalika wasu mutane shida a cikin danginsa da suka mutu a farkon wannan wata ana zargin suna ɗauke da cutar Ebola. Gwamnati ta aike da tawagar gaggawa zuwa yankin domin gudanar da bincike. Jami'an lafiyar na Uganda sun ce an gano abin da ake zargi da cutar Ebola ne a ranar Asabar a wani ƙauye da ke gundumar Mubindi da ke tsakiyar ƙasar.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yau Talata 20 ga watan Satumba ne shugabannin ƙasashe za su fara gabatar da jawabai a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na bana a birnin New York. Wannan shine karan farko da shugabannin za su haɗa ido da ido don gudanar da taron bayan da aka samu sauƙin annobar coronavirus. Batun tasirin yakin Rasha da Ukraine akan ƙasashen duniya na daga cikin batutuwan da ake sa ran shugaban za su tattauna a kai. Abokin aikin Sarfil Hashim Gumel da ke birnin New York ɗin yanzu haka ya yi man ƙarin haske akan abin da ke wakana.
To Maryam, a yau ne za a buɗe wannan babban zaure na shugabannin ƙasashen duniya, wato babban taro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake ta shekara. To kamar yadda kika sani Maryam, wannan shine karin farko da shugabanni za su haɗu tun shekaru uku kenan dalili ko saboda cutar coronavirus ba su zo da kansa ba. To yanzu wannan karin shine karo na farko da za su zo su yi jawabansu, su tattauna batutuwa da dama, a duba abubuwan da ya kamata a yi.
Me za a mai da hankali a kan shi a yau?
To kin san dai cewar yanzu duniya tana fuskantar wani abu. Ba a daɗe da fitowa daga matsalar corona ba, yanzu kuma ga matsalar yakin da Rasha ke yi a Ukraine. To ƙasashen yamma na san su ga cewar ƙananan ƙasashe ko kuma na ce ƙasashe masu tasowa sun goya musu baya domin su yi Allah ware da Rasha ta janye wannan yaƙi da take a Ukraine, don a samar da hanyoyi a ci gaba da samar da kayayyaki a duniya saboda tsadar kayayyaki da hawan farashi da rashin abubuwa da ake fama da su. To abin da ake ganin kenan zai mayar da hankali taron.
Suwa za su yi jawabi a taron yau?
Ba yau ya kamata a ce wato shugaban Amurka Joe Biden ya yi jawabi, to amma saboda dalilin ya je London jana'izar sarauniya Elizabeth ta biyu marigayya, to sai aka daura shi sai gobe zai yi, wanda a goben bayan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda shi zai fara yin jawabi a nan gobe, to zai biyo baya.
To ya yanayin tsaro yake a birnin New York?
To kamar dai inda aka san cewa shugabannin ƙasashe musamman na ƙasashen duniya sun taru a birnin New York, to kin san cewa an tsare tsaro. Wato Maryam, yanzu haka New York an samar da matakan tsaro daban-daban domin tabbatar da cewa babu wani abin da ya faru, saboda a wurin baki da suka shigo su zo su yi taro lafiya.
Sarfil Hashim Gumel, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
An rufe cibiyar sa ido akan mahaukaciyar guguwar nan ta Fiona a tsibirin Turks da Caicos da sanyin safiyar yau Talata, yayin da guguwar ta sake zubar da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a Puerto Rico da kuma jamhuriyar Dominican. Cibiyar kula da guguwa ta Amurka ta ce Fiona ta zama wata babbar guguwa mai ɗauki da iska mai ƙarfin gaske da ke kadawa zuwa kilomita 185 a cikin sa'a guda, kuma ana sa ran za ta ƙara ƙarfi a cikin kwanaki masu zuwa. Masu hasashe sun ce ruwan sama daga guguwar zai ci gaba da haifar da ambaliya mai barazana ga rayuwa a faɗin Puerto Rico da gabashin jamhuriyar Dominican, tare da samun ƙarin ruwan sama da zai kai ma'aunin santimita 8-20. Gwamnan Puerto Rico Pedro Pelusi ya ce lalacewar abubuwan more rayuwa da yankunan birnin da ma wurare da mutane ke zaune ya yi matukar muni. Ya ce yankuna da dama suna fuskantar mummunan ambaliyar ruwa fiye da na shekarar 2017 lokacin da guguwar Maria ta lalata yankin tsibirin Amurkan. Dakarun tsaron ƙasar sun ceto mutane fiye da 900 daga ambaliyar, kuma an samu rahotannin zartarewar laka da dama. A ƙarshe, ɗan ƙasar Iran sun taru a cikin birane da dama don nuna rashin amincewarsu da yadda aka muzantawa Mahsa Amini mai shekaru 22 da haihuwa, wacce ta mutu a makon da ya gabata bayan da jama'an 'yan sanda suka tsare ta saboda keta dokar saka sutura. Zanga-zangar dai ta jawo cece-kuce a Tehran da Mashhad da Isfahan da kuma garuruwan yankunan Kurdawa na yammacin Iran da suka hada da Marivan da Divandera da kuma garin Sages inda ita Amini ta fito.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A baya-bayan nan sojojin Najeriya sun kaddamar da zafafan hare-hare ta sama akan sansanonin 'yan bindiga da ke zazzazzakan jihar Zamfara a arewa maso yammacin kasar. Mazauna yankin Shinkafi sun yi ƙarin haske akan gumurzan da ake yi a yankin kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana daga Abuja.
Ni shaidan gani da ido a wannan yanki da ya nemi mu boye sunansa don matakai irin na tsaro ya mana ƙarin bayani.
Abin da yake faruwa gabacin Shinkafi haka ne sanadiyar harin da jami'an tsaro suka kai ma kasuwar gwamnatin dan ta'addan nan Bello Toji dake da mazauna a garin Fakai ta karamar hukumar mulkin Shinkafi. Haka wannan abu ya faru, an tarwatsa wani sashi na gidan shi sannan kuma an kashe mutanen shi. Dangane da kuma harin da an kai shi can gabacin ma Shinkafi ne shi ma. Irin ƙauyuka su Gambiro je na kallage irin su Tungan Nasarawa da Awala. Lalle tabbas ni akwai ƙaunata wadda take aure can don koyo da safe mun yi magana da itansa. To lalle ta tabbatar man da cewa wajejen su ne ake wannan abin ga saboda akwai dabobi canta su akwai wani yaron shi Bello Toji wanda a can kuma can an kaje kuma ana dai ta farmaka irin haka kuma ana samun nasara gaskiya.
Yayin da jiragen yakin Najeriya ke ci gaba da babbake sansanonin 'yan bindigar a cikin daji akwai kuma abin da ya biyo baya.
Macen number da sojojin saman da yima waɗanga mutane to dama ita abin da yake faruwa hanyar Shinkafi ita ce hanya mafi sauki wadda idan su 'yan ta'adda sun ka gabatar da miyagun ayyukan su to hankalin kowa zai tashi, hankalin gwamnatin jihar Zamfara zai tashi saboda hanya ce wadda ita ɗaya ce cilo babban hanya wadda za ka bi ta kai ka babban birnin jihar Zamfara wadda za ta kai ka ƙauren namo da ko kuma za ka je Zurmi ko kuma za ka taita lata mafara daga nan Shinkafi ko kuma ka fito daga Isa ko Sabon Birni. To wannan hanyoyi su dai ne jiya kuma a gen su waɗannan barayi sun ka rinka hitowa kuma gaskiya masha Allahu jami'an tsaro suna ƙoƙari sojojin ƙasa sun tara su ana bata kashi tsakanin su da jami'an tsaro in an ka taho nan ne barayin sun ka rohewa ga hanya sojoji da sun taho su buɗa kuma su kauce haka dai an ga kama yi sai daga ma ƙarshe ne da marece-marece dinnan mutanen mu waɗanda suke aiki irin guso sun dawo Allah aiku musu rin na iftila'i kafin jami'an tsaro su kawo jiki wurin sun yi awan gaba da mota uku.
Jami'an sojin saman Najeriya sun tabbatar min da cewar dakarun su a halin yanzu na can na kai farmaki a sansanoni daban-daban a jihar Zamfara da ma wasu shiyoyi a yankin arewa maso yammacin Najeriya. To kome mutanen jihar Zamfara ke cewa kan wannan farmaki?
Sunana Baban Isra Guso, kaiwa turji ko yaren turji hari. Sun ɗanyi ƙoƙari kaɗan ɓangare na biyu kuma tun da gwamnati ta san inda turji yake da yara ne in dai har tana son ta ga ƙarshen shi kuma a samu zaman lafiya me zai hana a tura wadataccen sojoji ta ƙasa su je a yi ba ta kashi domin wannan lamari ya kai ƙarshe.
Wannan hari da aka kai ma shi tawaga shi Bello Toji wanda har ya kai garitsa wani daga cikin ɗan uwansa to dama wannan abin da ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta yi ne.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina kaina. To yanzu kuma za mu leƙa jihar Katsina da ke makwabtaka da jihar ta Zamfara. Gwamnatin jihar ta ware kimanin naira biliyan 1.1 don samar da makamai na zamani ga rundunar tsaron farin kaya da jihar ta horar don agazawa jami'an tsaro wajen daƙile ayyukan ta'addanci a faɗin jihar. Jimlar zarata 1,100 ne dai jihar ta yaye ya zuwa yanzu. Wakilin muryar Amurka a Katsina, Sani Shaibu Malamfashi, ya aiko mana da wannan rahoton.
Sakataren gwamnatin jihar Katsina Alhaji Muntari Lawal, wanda ya wakilci gwamnan jihar Aminu Bello Musari, ya bayyana wannan adadi, inda ya kara da cewa gwamnatin ta yi hakan ne da nufin taimakawa wajen kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da garkuwa da mutane a jihar. Na kuma zanta da mai bada shawara ga harkokin tsaro ga gwamnan jihar Alhaji Ibrahim Muhammad don samun ƙarin bayani.
Dama kuma wata guda 500 mun sha tsuma wannan za a dasa a ji gaba ga cewa an taimaka an samu wannan mataimaka.
Kana jin za su iya mamaye yankunan cikin da abin ya fi ta'azzara?
Waɗannan mutane da muka wani horo na musamman kukulu wannan horon ya bambanta da waccan. Su an ba su dabarun yaƙi wanda za su gano cewa mai maharar na ke ciki yusu za su kawo hari amfanin abin a yi daƙile su kan yi abu. Su waɗannan takarun da aka mana horo wata musamman to sun samu ƙwarewa wadda sauran waɗanda aka yi ma da ba su da ita. An kuma musu zafi ka samu bayanai mutane ta ka kwanci dibiya ma da gwamnati ta buɗe ta samu bayanai mutane to da an yi ne da a wurin tsarin a tafiyar talar da su da jami'an tsaro tunda su mutanen ɗan wuraren da ke fama da wannan matsalar ne dama ce kuma da ɗan gari yake cin gari.
Dr. Bashir godiya ya kara haske game da batun tsaro da kuma tsarin da aka yi yanzu.
Wani al'amari na harkokin tabbatar da tsaro sun zo sun ci ma kowa tu a ƙwarya. Jami'an tsaro iri daban-daban daga soja har ɗan sanda har civil defense duka kowanne da DSS kowanne batun ƙware shi. To amma abin magana ya cewa saboda yanda ya fantsama cikin al'umma ya ma fi ƙarfin su wannan jami'an tsaro wanda yawansu bai kai ba. Yakan iya cewa kayayyakin aikin su bai kai ba. Saboda ka dole ne tun al'umma sun yawa kuma ga matsalolin sun yawaita akwai buƙatar ita kanta al'umma ta ga cewa ta ina da shi. Wannan shi ya jagoranci tunanin cewa jihohin nan namu akwai al'umma masu tunanin ya za su taimaka maka su ta hanyar tsaro. Kowa ya san da abin da ya shafi 'yan banga. Ta yaya za a yi amfani da wannan 'yan banga din a ƙara ba su horon da ya kamata. A kuma jawo wasu ƙungiyoyi ma masu zaman kansu musamman abin da ya shafi 'yan hizba da 'yan agaji da ƙungiyoyi daban-daban na addini. A ba su horon da ya kamata don su taimaka don hannu ɗaya bai ɗaukar jinka. Sun haɗu abu ne faru a kotu ƙaramin wajen da ta da Musa. Inda 'yan agaji ne suka sa kansu suka taimaka kuma abin aka fara samun sauƙi a wannan ƙaramin hukuma.
To me za ka ce game da irin horon da suka samu?
Alhamdulillah rabbil alamin wannan horo yanda aka wata shi horo ne ingantacce. Don an ba ƙwararru wanda kuma da kasa ta ba ma dama horar da irin wannan ƙungiyoyi ma'ana Nigerian Security and Civil Defense. Su suka ba da wannan horo da tallafi na sauran jami'an tsaro.
Al'amura irin wannan tuntuni ya kamata a yi shi. Amma tun da an zo da shi yanzu mu abinda za mu ce a ƙara masu ƙwarin gwiwa mutanen nan. A ba su bindigogi na gaske na zamani. Sannan kuma a ɗauke musu 'yan ɗawainiyar su yau da kullum. Sannan a sa musu dama su kuma a riƙa ɗan bincika su kada a sa bara gurbe daga ciki in za a yi sai an tantance.
Sani Shabu Malafa shi murar Amurka daga Katsina a Najeriya.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe lake gabatarwa. Wasu manoma a jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya sun bayyana wakil Abdulhab Muhammad irin matsaloli da ƙalubale da suke fuskanta musamman a damunar bana. Manoman dai sun ce wasu sun samu kayayyakin aiki da wuri yayin da wasu kuma ba su samu ba. Kada na ja ku da nisa ga dai tattaunawar tasu inda wani manomi ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Sani Garba Darazo, sakatare na Wilson Darazo Local Government.
Yaya ka fuskanci shirin noma na bana idan muka duba irin matsalolin da yake ko kuka fuskanta?
A shekarar da ta wuce lallai an samu matsaloli duk da dai an samu wasu local government din sun samu kayayyaki complete abin da ya kamata a bayar da wuri da wasu kuma gaskiya ba su samu ba wanda abin ya kamata a ce a November ya kamata a ce komai yana hannu wasu kuma kaga sai watan biyu ma suka samu kayayyakin to bayan haka mutane sun yi hobbasa saboda gaskiya mutane suna da kokari sun san ribar da yake cikin noma ko mutane sun yi investing kamar ni na noma ya kai hekta guda na alkama wanda har ga Allah wajen da na yi noma ne fadama mai kyau wanda yake a cikin Bauchi State na daga cikin manyan fadama wanda ganji gane wanda da rayuwar local gamma to amma har ga Allah a ƙarshe lokacin da alkama ta zo yin kai an samu stem borer wani cuta wanda yake shanye alkama wanda kuma har ga Allah bamu gane abun da wuri ba saboda haka mun samu matsala sosai wanda in za ta samu buhu 10 ne sai ta samu da kyar ka samu buhu 3 kuma an samu matsalan kayan harvesting dan ana harvesting din shinkafa yanzu bai wuce naira 700 zuwa 1000 ba amma alkama saboda wannan wahalan wallahi akwai wanda suka yi harvesting ya kai 5000 4000 fa buhu
to idan muka duba ainihin kaddamar da shirin noma idan ba wai sai na rani ko na alkama ba shirin noma gabaki daya inda yake a jihar ya zaka ce idan aka lura da ana ce ma ba a samu taki da wasu kayayyakin kashe kwari da wuri ba
to kaman matsalar da ta tambaye ni gaskiya ni a fahimta ta wani lokacin mu a jihar Bauchi wanda suke wucewa ga suke da ko province ba da gaske sai ka samu manomi da gaske yake yi wanda ana bukatar noma mutum 1000 noma sai ka samu wanda za a yi musu risa da su mutum 300 700 ina sai wanda suka karbo program din su diverting kan to gaskiya wannan shi ya fi mai da mutane baya
wato in na fahimce kai dai manomi ne amma kawai na alkama kawai ko
ina noman shinkafa ina na masara kuma da santan ina yin na alkama
to kun samu taki da wuri
mun samu taki ne kamar a Darajo local game ya yi take mu da wuri an ba mu kaya da wuri kawai wannan matsala da muka samu na stem borer na mu shi ne su kuma ne to sai magana a bestin gaskiya
na gode gabatar da kanka
sunana Musa Uduwa ni ne chairman na manoman alkama na Bauchi local game
to ina so ka gaya mu ainihin matsalan da yake aka fuskanta na shirin noma a jihar Bauchi
akwai matsalolin kashi-kashi ne na farko akwai matsala daga su kansu manoma na biyu akwai matsala daga bangaren su hukumomi wadda suka tsaya suka jajirce suka ba da kuɗi suka sinke din dukiyar su a kai na uku akwai matsala ta da take zuwa daga Ubangiji ne ta so matsala ta farko daga bangaren manoma shine rashin planning yawanci za ka ga manomanmu ba mu cika damuwa da planning alal misali na shirye zan noma alkama to in ban yi in shekarar farko ne da zan noma alkama ya kamata mu je na samu wanda ya san noman alkama yake noman alkama ya san sirrinta ya bajini ita a faifai ya gwada mun a yanda ake yin ta na biyu kayayyakin da ake bukata mutum ne zai ce maka zai zo noma amma ba shi da gonar da zai mutumin ne zai zo zai ce maka noma ba shi da iri mutumin ne zai abu na ɗinsa bai tanada masa wani abin da ya tace a ce ya tanada wanda zai wannan aiki ba kaga wannan matsaloli wannan matsala ce daga bangaren shi kansa manomi matsala ta biyu daga bangaren hukuma shine rashin ba da kaya a kan lokaci alal misali ko na bara wanda muke kai a kai wanda muke a kai yanzu muke magana a kai yanzu haka na bara ya kamata a ce alkama an shuka ta tun a watan 11 na kowace shekara farkon daukewar farkon shigan kakana damuna ta dauke sanyi ya fara shigowa a lokacin ya kamata a ce an shuka alkama zuwa watan uku an yi ta gama nuna an girbe ta in an yi haka za a samu yield mai kyau mai yawa in aka kauce ma haka kuma za a samu kuwayin shine da inda ya kamata a ce ka samu buhu 40 da kir sai kai kokari ka tsira da buhu 10 kaga asara ta shigo to rashin bada kaya akan lokaci yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta wannan kuma bangaren hukuma ne dole hukuma ne za ta sa idanu ta tabbata cewa an kauce mu wannan
masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu a Bauchi Abdulhab Muhammad sai kuma Jude Ladders Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau, saƙon haɗin gwiwa ne daga Alhaji Umar Fareba Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa, inda suka ce, "Salam BOA Hausa mai albarka, hukumar jihar Birnin Najeriya. Muna taya ku addu'ar Allah ya kawo muku sauƙin cutar kwalara da ta addabe ku ta ba Najeriya baki ɗaya." Sai kuma saƙo na gaba, kuma shi ma na haɗin gwiwa ne daga Baffa Haruna Bajoga da Naziru Abubakar Sabo Gusau, kuma cewa suka yi yadda gwamna Saludo ya fito ya bayyana cewa dukkan 'yan bindiga da aka kama a jihar Anambra a ƙabilar Igbo ne. Hakan ya faranta mana rai. Duba da yadda a kullum 'yan kudu suke kumfar bakinsu cewa 'yan arewa ne, musamman ma Fulani, su ne suke ayyukan ta'addanci a yankin kudin, wanda har suka jefa tsana ga dukkan wani Bafulatani. A ƙarshe muke addu'ar Allah ya ci gaba da fallasa duk wasu masu tada hankalin al'umma. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe, wanda muka samu daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, inda ta ce, "Salam sashin Hausa na muryar Amurka, don Allah ku bani dama a madadin al'ummar garin Karasuwa da majajantawa al'ummar garuruwan jihar Jigawa, wanda matsalar ambaliyar ruwa ta yi sanadin raba su da gidajensu da ma dukiyoyinsu. Don haka ya kamata gwamnatin Najeriya da ta jihar Jigawa ta tallafa musu da abin da ya samu. Daga ƙarshe muna kira ga al'ummar waɗannan yankunan da su guji gine-gine a kan hanyar ruwa." To madalla, mun kuma gode da saƙonnin naku. Ku ci gaba da aiko mana da saƙonni.
To yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a taƙaice.
To Maryam a taƙaice, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ƙasarsa tana daidaita al'amura a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar, bayan sun kori sojojin Rasha a wani samamin martani. Kani ya yi kira ga ƙasashen duniya da su gaggauta tura wa Ukraine taimako. Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na daren jiya Litinin cewa a daidai wannan gaba, yadda abubuwa ke aukuwa cikin gaggawa yana da muhimmanci. Yana mai cewa saurin 'yantar da yankuna da tafiyar da sojojinmu ke yi da saurin maido da rayuwa ta yau da kullum a yankin da aka kwato da kuma saurin goyon bayan abokan hulɗarmu. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa ba-Amurkin nan Mark Farish yana kan hanyarsa ta komawa gida bayan shafe watanni 31 da ƙungiyar Taliban ta yi garkuwa da shi. A jiya Litinin ne ƙungiyar Taliban ta sake Mark Farish, ba-Amurke ɗaya tilo da ya rage a ƙasar Afghanistan a wata musaya da wani kasargumin mai safarin miyagun ƙwayoyi kuma ɗan ƙungiyar Taliban Bashir Nurzai, wanda aka masa ɗaurin rai da rai a wani gidan yarin Amurka. A ƙarshe, jami'ai a ƙasar Uganda sun tabbatar da ɓullen cutar Ebola mai saurin kisa. Ma'aikatar lafiyar ƙasar ta ce wani matashi ya mutu sakamakon kamuwa da cutar a tsakiyar Uganda a jiya Litinin. Haka zalika, wasu mutane shida a cikin danginsa da suka mutu a farkon wannan wata ana zargin suna ɗauke da cutar Ebola. Gwamnati ta aike da tawagar gaggawa zuwa yankin domin gudanar da bincike. Jami'an lafiyar na Uganda sun ce an gano abin da ake zargi da cutar Ebola ne a ranar Asabar a wani ƙauye da ke gundumar Mubindi da ke tsakiyar ƙasar. Sakatariyar dindindin ta ma'aikatar kiwon lafiya Dr. Diana Atrin ta ce an kwantar da mutumin ne mai shekaru 24 a asibiti saboda ciwon sanyi na pneumonia da kuma gudawa, amma alamomi da aka gano tare da shi sun hada da ta cutar nan mai saurin kisa.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Maƙeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a saurari shirin Yau da Gobe.